ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايان هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى وانا يمتي، بركة مدى ساكي سادواء وانا مسلاة من البركة، مسلاة علاج محمد اندمي انان دنبوة رد اقرم ميدوغري اجار برنو. A wannan rana ta talata laraba 19 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430, wanda kuma yazo daidai da 9 ga watan 9 miladiya ta 2009, a wannan majalisi namu na tafsirin alqur'ani, wannan kuma shine majalisin mu na 17 a wannan wata. To, kafin mu shiga cikin ayoyin da zamu fassara a wannan zama insha Allah cikin suratu Yusuf, akwai kadan daga cikin tambayoyi da zamu ansa. Waɗanda suka rubuto tambayoyin duk su rubuto su ne da yaren Larabci, wanda zai nuna cewa majalisin namu na Laraba ne zalla. Ke shin zan karanta ni da Hausa. Yace shin akwai wata magana ta Ibn Hazm al-Zahiri wanda yake nuna cewa makiya musulunci da za su karye kasar musulmi, sannan kuma su yarda cewa musulmi su yi aiki da dokokin Allah a tsakankanin su, amma mu'amalar su ta waje, wato hada-hada ta kasa da kasa, wannan su za su yi. To, yace wai anan Ibn Hazm yana cewa musulmi ba za su yarda da wannan ba, za su tashi su yaki wannan shugaba wanda ya farlanta musu, wanda ya ba su dama su yi musulunci amma kuma bai ba su dama cikin harkokin kasashe harkar kasa da kasa su yi musulunci ba. Ibn Hazm yayi magana akan menene darul kufr ko kuma darul harbi, me kuma menene darul islam a cikin muhalla, kamar yanda sauran malaman fiqh da suka rika yin wannan magana, inda za su yi bayani akan tantance ina ne kasa ta musulmi, ina ne ba kasar musulmi ba, wanda kun san an samu sabani na malaman fiqh wajen tantance ina ce kasar musulmi, shin kasar da musulmi suka fi yawa, ko da kuwa shugabanninta ba musulmi bane, ko da kuwa ba shari'ar musulunci ake ba ita ce kasar musulmi, ko kuwa a kasar da shugabanta musulmi ne, ko da kuwa jama'ar kasar ba su ne ba musulmi bane, ko kuma ba musulmin kasar yan kadan ne wannan ita ce kasar musulmi, ko kuma a kasar da ake aiki da shari'ar musulunci ko da kuwa shugaban ba musulmi bane ita ce kasar musulmi. To, waɗannan duk ra'ayoyuka ne, kowane ra'ayi nan akwai malamin da ya rike shi, yake ganin wannan shine tarifin kasar musulmi. Shi Ibn Hazm yana ga cewa kasar musulmi tana zama kasa ta musulmi bil ghalaba, wato bil ghalaba man hum ahlul ghalabati fiha, suwa ke da karfi, idan musulmi suka fi karfi a kasar to kasar su ce, idan wanda ba musulmi ba suka fi karfi a kasar to kasar wadanda ba musulmi ba ce, ko da kuwa akwai musulmi. Wannan shine ra'ayi Ibn Hazm, wanda a kan sa ne yake cewa ko da a ce wato in aka ce shugaba ba musulmi bane to kaga an fi ku karfi, ko da kuwa kun fi yawa, sai yake ganin cewa idan har musulmi su suke da yawa kuma an ba su dama su yi shari'a, amma wanda yake shugabanta su ba musulmi bane, a ra'ayin shi Ibn Hazm yana ga kasar ba ta musulmi bace. Wannan ra'ayi ne da dama daga cikin malamai suka saba masa, ba wai ra'ayi ne da aka sallama masa ba. Ra'ayi mafi rinjaye da malamai suka fi tafiya a kansa, kuma shi ya fi dacewa da zahirin manufofi na Al-Qur'ani, shine inda musulmi suka fi yawa suke da damar su tsaye da sha'airul islami zahira, suna da dama su tsayar da shari'o'i ko kuma abin nan ibadoji na musulunci na zahiri, wato suna da dama su yi masallaci su yi sallah, suna da dama su gina makaranta, suna da dama su yi azumi su yi bukukuwan idi na babban sallah da karamar sallah, duk suna da damar waɗannan sha'airul islam din su yi su, suna da dama su fitar da zakka wannan ƙasa, ko da kuwa akwai waɗanda ba musulmi ba a ciki to ƙasar musulmi ce, ko da kuwa wanda suke shugabancin ma ba musulmi ba ne, to kasar ta musulmi ce, a iya cewa watakila wasu sun zo daga waje sun kwace musu kasar, amma dai tana nan kasar musulmi ce. Wannan ra'ayi ne da dama daga cikin malamai da suka faɗa. Akwai littafi na wani malami da ake kira Sheikh Abdullah Yusuf al-Judayya, ya rubuta littafi kan wannan matsalar gaba daya, ina ne kasar musulmi, ina ne ba ta musulmi ba. Saboda haka wani ya karanta magana Ibn Hazm ne kadai, don haka saboda haka sai ta cara da ita, sai ka ce shi kadai yayi magana a cikin matsala din, tare da cewa matsalar ma har littafi wani yayi ka cokam a kanta, ina ne kasar musulmi, ina ne ba kasar musulmi ba. Kuma ƙarshe abinda ya fi rinjayarwa, duba da ra'ayyukan jumhurin malamai da kuma abinda nassoshi suke goyon baya, shine inda ya kasance musulmi su suka fi yawa, kuma suke iya tsayar da sha'airun Islam, wato za su yi sallah babu mai hana su, za su yi azumi babu mai cewa da su a'a, za su yi wato fitar da zakka, za su fita su je hajji, duk waɗannan sha'airun Islam na zahiri suna da damar su yi su. To koda ko zai fi ƙarfin su, a ce yanzu wata ƙasa ta ba ta musulmi ba ta durowa ƙasar Najeriya ta kwace komai da komai koma hannun waɗanda ba musulmi ba 100%, amma musulmi suna iya tsayar da waɗannan sha'ayar din to ƙasar su ce. Amma inda ba za ku iya sallah ba, ba za ku iya azumi ba, ba za ku iya yin fitowa ku yi wani abu na ibadar ko a fili ba, to wannan ita ce ake cewa ba ƙasa ce ta musulmi ba sai ku yi hijira, in kuna iya ku hijira. Duk da yake maganar hijira a yanzu magana ce wacce take tana da dan wato wahalar sha'ani, in ka ce ai hijira a je ina, domin hijira ana zuwa ne darul mana'a, yanzu sai dai ka zama dan gudun hijira. Dan gudun hijira kuma an san mene ne dan gudun hijira, wata ƙasa zai je a kafa masa tanti ana ba shi sadaka, shi ba aka kwana biyu kura talafa a koro shi ƙasar su. Yanzu ka duba yan gudun hijira na Falastin da suke kudancin Lebanon, arewacin Isra'ila, ka duba sama da shekara 50, amma har yanzu ba su da haƙoƙi da 'yan Lebanon suke da shi, don haka ba za su iya shiga kasuwa su yi saye da sayarwa ba, ba za su iya yin wani, ba za a iya ɗaukar su wani aiki ba. Sama da shekara 50, wani tun yana yaro ƙanƙani aka zo da shi ya tsufa tun 1948, 1948, yanzu kaga shekara 60 kenan har da ɗaya, amma har yanzu ba su da wani haƙƙi na su shiga kasuwa ko a ɗauke su aiki. In ka je ka ga inda aka juye su a kudancin abin nan Lebanon, sai wato ka zubar da hawaye irin rayuwa da suke, ba a yadda su yi makarantu ba, sai dai makarantun da za su yi a yankin su, amma wasu shiga makarantu na gwamnati ba su da wannan damar, ba a yadda su rike passport na ƙasar Lebanon ba, sai a ba su ɗan takardu wanda ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya za ta rika ba su, da shi za su rika fita inda duk suke so, a matsayin ba su da ƙasa ne. Isra'ila ta kore su, kuma Lebanon ba ta yadda cewa su 'ya'yanta ne ba. To kaga wannan ita ce, ba ita ce hijirar da ake so kai ba, hijirar da zaka samu mana'a, wato da zaka samu kariya, a rika baka kariya, ka ji cewa ka ba a ƙasar ka kake, ita ce hijira. To ka gaya min inda zaka je yanzu duniya kai hijira, ba inda zaka je. Saboda haka wannan magana ta Ibn Hazm an saba masa a kanta, in ka samu littafin Yusuf al-Judayyi ya kawo maganar a ciki shi kansa, kuma ya nuna cewa wannan magana ba ita ce maganar da malamai suka rike ba. Sunan sunan littafin sa ina jin darul abinna hukumud darai fil fiqh al-islami dirasa muqarana fil kitabi was sunnah, ko ala dawil kitabi was sunnah. Sai wanda yake cewa shin annabi Yusuf alaihi salam ya yi aure kuma yana da 'ya'ya? Babu shakka ya yi aure, ko babu shakka yana da 'ya'ya, sai dai maganar wa ya aura, su wane ne 'ya'yan, wanda ita ce. Amma magana ya aure ya yi aure, magana yana da 'ya'ya yana da 'ya'ya. Wa ya aura, babu nasfi sahihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi wannan maganar. Alkur'ani ko bai bujuro da wannan maganar ba, illa iyaka abinda ake samu a cikin Isra'iliya cewa ya auri imra'atul aziz, sannan kuma ake fadar abubuwa da dama a game da wannan auren. Wasu suka ce bayan ya samu sarauta ya zo sai ta zo tana bara, ita kuma mulkin ya fita daga hannunsu, ta shiga wani hali na kakanikayi, ta zo tana bara, sai ta ganshi akan a cikin wato satira ta shugabanci, ga kuma wato fadawa duk an zagaye shi ta ko'ina, yana kan abin hawansa, wato fi ubbahatil mulk, to a wannan lokacin sai take cewa subhana man ja'ala al-abida mulukan wal muluka abida, sarki ya tabbata da wanda ya juyar da al'amari ya mayar da bayi suka zama sarakuna, sarakuna kuma suka zama bayi. To shi dai a lokacin da ya ganta, a lokacin ya nemi ta zo ya kyautata mata, sannan kuma ya aure ta bayan mijinta ya mutu. Ya aure ta, wasu suka ce da ya aure ta ranar da suka tare, yace to yace da ita, to yanzu kin ga wannan bai fi zama mafi kyau, mafi daɗi, mafi alkhairi saboda abin da kike nema daga farko ba? Sannan kuma a duk wannan a Isra'iliya ne, aka ce kuma bayan ta tsufa aka dawo mata da yarintarta, ta dawo budurwa, wato ta dawo budurwa, daman kuma shi Aziz sun ce innini ne baya iya kusantar mace, saboda haka kaga ya same ta budurwa, sannan kuma Ubangiji ya dawo mata da kyanta. Wannan duk Isra'iliya ne, don akwai Isra'iliya da dama a cikin suratu Yusuf, mun yi ta kauce musu ne don kar su ɓata mana lokaci. To wannan kuma addu'a ce yake cewa wani lafazi bai gane ba, Allahumma anta abudi wa anta nasiri bika ajulu, bika ajulu, ajulu ne ko kuma ahulu ne, ajulu ne bil jim ba ahulu bane. Sai kuma shi kuma wannan yana cewa ayat da take wa ma ubri'u nafsi inna an-nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim, yace a cikin tafsiri na ce wannan magana ce ta imra'atul azizi, ba magana ce ta Yusuf alaihi salam ba, wannan ba magana ta bace, magana jumhurul mufassirin daukacin tafsiri abinda suka ce kenan a wancan lokacin ma haka nace, maganar ta ita imra'atul azizi ce, don ita ce ke magana a lokacin shi, lokacin annabi Yusuf ma yana kurkuku bai fito ba ma ya gurin shi a lokacin, dan sai da ta gama maganar ta shi wannan sarki yace wa qala al malik tuni astakhlisuhu wa turi bihi astakhlisu li nafsi, sai bayan da duk ta gama maganar ta sannan yace aje a zo da shi, kaga ba ma ya gurin, saboda haka maganar ta ce, sai yake cewa su wannan ayat ta tariki ta, saboda ta ce inna rabbi ghafurur rahim, ai ina jin mun yi ta'aliki a wannan lokacin, ina tsammani kana gaggadi, amma mun yi ta'aliki akan cewa wannan yana nuna sun san Allah kuma suna sifanta Allah da wasu sifofinsa, sai dai wannan bai hana su shirka ba, kamar yadda a cikin surar ƙarshenta Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikuna, da dama daga cikin mutane ba sa yin imani da Allah face kuma suna yin shirka. Kaga Qurayshawa ai sun san akwai Allah, sun san shi ya halitta, shi ya halicce su, shi ya halicci sama da ƙasa, shi ya halicci ruwa, shi ya halicci duwatsu, ya halicci wuta, ya halicci abin nan rana da wata, amma duk da haka wannan sanin Allah da suka yi bai hada su kuma yin shirka ba, kamar yadda za mu zo bi bayani a daidai wannan ayat da za mu karanta. Saboda haka fadarta inna rabbi ghafurur rahim baya da wani iskali, idan ka san cewa waɗanda ba musulmi ba su ma za su iya sanin Allah, amma kuma wannan ba zai hana su yin shirka ba. Wannan kusan tawaturi ne, kusan kurin malamai gaba daya sun ce yayi aure. Amma sukan kawo maganar auren abin nan ne, auren ita wannan matar, ita ce ya aura ba, ita ce ya aura ba, Allahu a'lam. To za mu tashi akan aya ta nawa ne? To za mu koma, ba mu gama fassara aya ta 100 ba. Falamma kuma kan aya ta 99, falamma dakalu ala yusufa.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Falamma dakalu ala yusufa awa ilayhi abawayhi wa qala dukhulu misra insha'a الله آمين. ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن لي أخرجني من السجن وجاء بكم من البلد بدوي من بعد فجاء بكم من البدوي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
نعم. الله يتي فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. Ubangiji madaukakin sarki ya labarta mana yadda annabi Yaqub alaihi salam shi da ƴaƴansa gaba ɗaya suka tattaro suka taho Masar, inda annabi Yusuf alaihi salam yake sarauta. Yayin da suka zo, annabi Yusuf alaihi salam ya tare su a bakin gari shi da jama'arsa, wato manya-manya jigajigan gari suka fita suka je suka saro annabi Yaqub alaihi salam da shi da ƴaƴansa wanda suka zo daga ƙauye. Annabi Yusuf alaihi salam awa ilaihi abawaihi, ya jawo iyayensa biyu kusa da shi ya rungume su. Wa qala, yace idkhulu misra in sha Allahu amin, ku shiga Masar in Allah ya so kuna amintattu, ba tare da fargaba ba, ba tare da tashin hankali ba, kuma ba tare da wahala ba. Wahalar da kuke ciki in sha Allahu ta yanke. Wa rafa'a abawaihi ala al'arsh, ya ɗora iyayensa biyu a kan gadonsa na sarauta. Wa karru lahu sujjada, alhalin su da ƴan uwansa sun faɗi ƙasa sun masa sujjada. To sun faɗi sun masa sujjada, sannan sai ya ɗago iyayensa biyu, babarsa da babansa, ya ɗora su a kan gadon sarautarsa. Wa ƙala, ya ce ya abati haza ta'wilu ru'yaya min qabl, ya ce ya baba, wannan shine fassarar mafarki na da na yi tun dacen, wato sama da shekara 20 ko ma shekara 30 da wani abu, gashi yau ya tabbata. Wannan yana nuna maka fassarar mafarki yana iya tabbata bayan shekaru masu yawa. Ba lalle ba ne don ka yi mafarki yau, gobe ka ga abinda ka gani a mafarkin ya tabbata. Ta yiwu wannan abun gaskiya ne, haka ne, amma ba yanzu zai tabbata ba, sai an ɗau lokaci. Ka ga mafarkin annabi Yusuf alaihi salam tun yana ƙanƙani ya yi shi, amma bai tabbata ba sai bayan ya zama sarki. To shi ne ya ɗaga abin da shi ne yake gaya wa babansa, ha za ta wili ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqa, ubangiji ya sanya mafarkina ya zama gaskiya, ya mai da shi yanzu gashi haƙiƙa, abu ne wanda muna gani da ido. Can a can baya mafarki ne ya yi, ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin, yanzu kuma ga ƴan uwansa sha ɗaya da kuma babansa da babansa gashi sun faɗi sun masa sujjada. Kaga fassarar mafarki ta tabbata, kuma an samu mutabaka tsakanin mafarkin, abinda ya gani a mafarkin da kuma abinda ya faru a awaki. A mafarkin ya ga taurari guda goma sha ɗaya waɗanda su ne ƴan uwansa goma sha ɗaya, ya ga rana da wata waɗanda su ne babansa da babarsa. Kaga abinda ya gani shi ɗin ne ya faru, wato waɗannan rumutsin ba a samu canji ko kaɗan ba, wanda kuma a mafarki wani lokaci ka iya ganin abu a mafarki kuma wani abu ne daban zai faru. Ba wai shi wannan abin da ka gani a mafarki ba, shi wannan abin yana nuni ne zuwa ga wani abu kuma daban wanda ba wannan ba. Ta yiwu abin da za ka gani a mafarkin ma shari'a ta hana, ba talazumi tsakanin ka ga abu a mafarki shari'a ta hana kuma ya zan alheri ne. Kana iya ka ganka a mafarki kana yin wani abin da ba shi shari'a ta yadda kai ba, amma wannan ba yana nuna cewa kuma in an yi fassarar mafarkin zai zama maka tashin hankali ba, zai zama maka sharri ba, zai iya zama maka alkhairi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi mafarki ya ga mutane sanye da riguna, wani rigarsa iya kirji, wani iya ciki, wani iya gwiwa, wani ma rigarsa tana jan ƙasa. Yace sai ya ga sayyidina Umar rigarsa tana jan ƙasa, aka ce fa ma awwaltahu ya rasulullah, qala ad-din, ya rasulullah me ka fassara wannan mafarki? Sai ya ce addini. A zahiri idan ka jari gakka a ƙasa kana namiji kai laifi, ko ba haka bane? Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa uzratul mu'mini ila nisfi sa, fa in kana wala budda fa ila al-ka'bayn فما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا مؤمني يسكت وستنا جنكسا أما قاشي أي وفركي سيدنا عمر ينا سيدة تقوى تنا جنكسا كما أكفسر ونن تقور من جنكسا لسوى الديني أكي نبي أشيكي نندم تنياغنش أما فركي ينا ونا أبند أشراء أنش أزاي أشي شراءتكي سكي صوبا باشي يكي نون إن أم قصر أشي زي زمان برنامة idan mutum ne ahlus sunna mai bin sunna sau da kafa watakila ma mai wa'azi ne malami ne sai mafarki yana zukar sigari subhanallah ya tashi yace subhanallah ni ku mene wa Allah sigari kuma Allah ya tsare mu to ba lalle sigarin bace tayi wani ilimi ne kuma zaka kwankwado sabu wanda da baka yi saboda haka ba ta lazumi tsakanin wannan da wancan to anan Allah madaukakin sarki ya nuna wa annabi Yusuf alaihi salam mafarkin sa gashi nan karara ya faru gashi nan ido da ido ya gani anan masu tafsirul ishari wadanda suke irin tafsirin hadinka mai sandadin nan a ce a fassara ayoyi da wasu ma'anoni wadanda za a ce akwai hadinka mai sanda a ciki to masu irin wannan tafsirul ishari din sukan ce wannan sakamako ne Allah madaukakin sarki wa annabi Ibrahim alaihi salam amma sakamakon ya zamba akan shi ba akan jikokin sa a lokacin da annabi sallallahu annabi Ibrahim alaihi salam da Allah yake cewa wa iz binan malakuta samawati wal ard wal yakuna wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard wal yakuna min al muqinin allati falamma janna alaihi al layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al afili فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال اني بريء مما يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين هذو ادي كرشن ودنن ايوي سكتي كاغا ياغا تورالي ياغا wata ya ga rana abubuwa guda uku ya gani waɗannan taurari su ne wanda daga ƙarshe suka zama taurarin da suke nuni zuwa ga ɗan uwan annabi Yusuf alaihi salam wata rana da wata kuma iyayensa sai a ƙarshe a ta uku yace inni bari'un mimma tushrikun ni ba abinda kuke shirka saboda ya barranta daga shirka amma bai barranta ba sai a karo na uku saboda haka ya jinkirta barranta a karo na farko da karo na biyu shi yasa aka jinkirta masa sakamakon shi ma sai a kan jikokinsa saboda haka bai kasance akan Ishaq ko Yaqub ba sai akan Yusuf alaihi salam wannan tafsir ne ishari ba lalle ne ya kasance haka din bane yace wa qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijni ubangiji ya kyautata min yayin da ya fito da ni daga kurkuku waja'a bikum min al-badwi ku kuma yazo da ku daga kauye ce ubangiji ya mun mai kyau ya mun abin da yafi komai kyau iz akhrajani min as-sijni yayin da ya fito da ni daga kurkuku kaga bai ce yayin da ya fito da ni daga rijiya ba bayan kuma sai da aka fara jefa shi kurarren rijiya kafin a kai shi kurkuku amma sai ya ambaci kurkuku bai ambaci rijiya ba malamai suka ce na farko saboda rijiya wani abu ne da ya faru da kaddarar ubangiji wato kaddara ce ta ubangiji haka kawai ya tsinci kansa cikin rijiya in uwansa sun jefa shi amma kurkuku shi ya zaba rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay shi ya zaba a tashi kurkuku saboda haka sai ya ambaci abinda shi ya zaba wa kansa ubangiji kuma ya fitar da shi daga cikin wannan kangi sannan abu na biyu da malamai suke faɗa anan baya so ne ya ainihin tsokano tsohon gulando tsohon ciwo ya ce wa ɗayan uwansa la tasriba alaikumul yau babu wani abin zargi tare da ku a yau a shigar sarijiya ɗayan uwansa ne suka jefa shi da zarar ya ce wa qad ahsana bi iz akhrajani min aljubbi ko min ghayabati aljubbi to duk za su sunkuyar da kai zai sa su ji kunya ubangiji na ya kyautata min da ya fito da ni daga kurarren rijiyar nan to duk za su ji kunya kuma kaga kamar yana tuna musu abinda suka yi masa laifi ne, don haka shi kuma ya riga ya musu alkawarin cewa wannan magana ta wuce, la tasriba alaikum al-yawm, daga yau wannan magana ta wuce kuma babu sauran zargi. Don haka sai kwata kwata ma ya batar da ita bata cikin tunaninsa. Saboda haka sai ya kawo maganar kurkuku, wa kad ahsana bi iz akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi, yazo da ku daga kauye, ya kawo ku daga kauye, ya fito da ku daga kauye. Fitowa daga kauye a shigo birni inda ilimi yake, inda abin nan ni'ima ta rayuwa take, ni'ima ce daga Allah. Zaman kauye cikin jahilci da talauci ba ni'ima bace. Saboda haka anan yana fadar wata ni'ima kuma da Ubangiji ya musu, da sun suna cikin kauye amma kuma Ubangiji ya fito da su, ya kawo su birni, da can suna cikin wahala da yunwa, Ubangiji ya kawo su inda akwai dukiya, inda akwai abinci, da can suna cikin talauci gashi inda kansu yake shugabanci, kaga ya fitar da su daga cikin wahala, ya kawo su cikin ni'ima. Anan ma za ku ga ladabi na sayyidina Yusuf alaihi salam wajen magana, inda yace waja'a bikum min al-badwi, bai ce abin nan waja'a bikum ko wa akhrajakum min al-ju'i ba wal faqri, duk bai faɗi wannan ba, yace ya fito da ku kuma daga yunwa da talauci, har kamar akwai wani gorantawa. Sai kawai yace waja'a bikum min al-badwi, an san yanayin zaman kauye dama yana tattare da waɗannan abubuwa, kuma musamman ma kasancewar ana cikin wani hali na kakanikayi na fari a yankin gaba daya. Saboda haka wanda yake cikin kauye sai ya fi kowa shan wahala. Sannan a lokacin Masar ita ce ta fi ko ina wato yalwar abinci. Ana cikin wannan hali Ubangiji ya fito da su, ya kawo su Masar, ya kawo su karkashin mulkin ɗansu. Kaga wannan ni'ima ce babba. To duk wannan bayanan sai Annabi Yusuf alaihi salam ya dunkule shi a cikin kalmar badwi, ba tare da ya kawo wata kalma da za ta sa su ga kamar yana goranta musu ba, ce ja'a bikum min al-badwi. Kuma wannan yana nuna maka idan mutum na iya zaunawa a birni ya fi masa ni'ima sama da ya zauna a kauye, musamman idan kauyen da zai zauna kauye ne wanda babu ilimi a gurin. In babu ilimi to ba za a samu addini ba, inda kuma duk zaka zauna babu kyakkyawan addini to ba alkhairi cikin zamansa. Sannan ɗabi'ar ɗan kauye akwai jahilci, al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasulihi. Ubangiji ya ce abinnan kauyawa, al-arab sune kauyawa, ba wai larabawan kauye ba. In aka ce al-arabi ana nufin ba kauye ko ma wani irin kabila ne, ba larabe ne, bature ne, bahaushe ne, kanuri ne, ko ma menene shi. In dai a kauye yake to a arabiyun ne. Don haka masu fassara al-arab da larabawan kauye sun takura abu, ta yi ya zama balarabe ne, ta kuma ya zama ba balarabe ba ne. To Ubangiji ya ce al-arabu ashaddu kufran wa nifaqa, kauyawa su suka fi tsananin kafirci da munafici. Wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasuli, su suka fi cancantar su jahilci abinda Allah ya saukar wa manzansa. Saboda me? Saboda sun yi nisa da inda ilimi yake, don haka za su jahilci wannan. Sannan mutumin kauye har ila yau yana da gilza, yana da kaushin zuciya, saboda bai cakuɗu da mutane ba balle sana ya saba da juriya. Wanda ya saba shiga jama'a yau da kullun shi kan same shi ne mai juriya sau tari, sabanin wanda baya shiga cikin jama'a. Ba waɗanda ya sani sai wanda suke dangin sa ne kawai, wannan wan sani, wannan kanin sani, wannan baffan sani, daga wanda zai masa biyayya sai wanda shi zai wa biyayya. Amma bai san zai iya gamuwa da wani mutum ba wanda ba abin da ya haɗa su, illa kawai shi mutum ne, shi mutum ne. To a irin nan idan bai saba ba sai ga baya da juriya, baya da haƙuri. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin Abu Huraira ko hadisin Anas ibn Malik, wanda abinda Imam Ahmad ya fitar da shi a Musnad bi sanadin hasan, yake cewa man bada jafa, wanda duk zai shiga kauye ya zauna to zaka same shi da kasasshiyar zuciya, wato ba shi da tausayi, ba shi da rahama, ba shi da kuma abinnan haƙuri. To shi yasa za ku ga Allah maɗaukakin sarki duk sanda ya tashi aiko manzanni baya aiko su daga cikin ɗan ƙauye fituk, sai dai aiko su daga cikin alƙaryatai, kamar yadda za mu gani a nan gaba cikin wannan sura ɗin. Saboda su ne suka fi sanin ɗabi'un mutane, kuma suka saba da cakuɗuwa da jama'a, don haka su za su yi haƙuri wajen isar da saƙo. Waja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati, yake bayan shaydan ya bata tsakanina da ƴan uwana, kaga anan gaba daya sai ya tattara laifin ƴan uwansa duka sai ya jibga wa shaydan, gaba daya sai ya dora laifin akan shaydan, bai ce bayan kun cuce ni ba. Kaga kai ne sai kace min ba'di an zalamani ikhwati, bayan ƴan uwana sun zalunce ni, sun jefa ni rijiya, sun yi kaza sun yi kaza, gaba daya sai ya dauke laifin sai ya dora akan ƴan abin akan shaydan, yace min ba'di an nazaga shaytan, sai yace baini wa baina ikhwati, bai ce min ba'di an nazaga shaytan baina ikhwati ba, sai ya kara da baini wa baina ikhwati, dan kamar ya nuna cewa shi ma shaydan din yayi masa wani abu, duk dai ya nuna cewa laifin din namu ne, kuma wannan sharri ne na shaydan. Kaga duk wannan yana daga cikin karamci da ladabi na Yusuf alaihi salam, wanda ya da a ce kowa zai yi ɗabi'antu da irin waɗannan ɗabi'u, to da an samu zaman lafiya cikin al'umma, da ba a samu tashi tashin hankali da yawa ba. Kaga gaba ɗaya yayi afuwa, tunda yace yayi afuwa ya manta la tasriba alaikumul yawm din da ya faɗa, sai ya zan ita ce take amfani har yanzu, gashi yanzu ya ce da su daman babu zargi akan ku, don haka babu wani kuma zargi, ya nuna waccan takaddar an riga an abin nan an nade ta, an rufe ta, wannan fayil din an rufe shi kuma ba za a sake buɗa shi ba. Ce min ba'di anna zaga ash-shaytanu baini wa baina ikhwati, wannan kuma shine ladabi na abin nan na annabawa, ladabi na mutanen kirki, duk sanda abu ya faru suka ce sun yafe to sun yafe kenan, ba za sake daga maganar ba, amma duk wanda zai ce ya yafe amma ba zai manta ba, to kuma wannan akwai wata magana daban, ka yafe amma ba za ka manta ba, ma'ana duk sanda kaga mutumin nan zaka yi dago maganar ko zaka daga a gurin wasu, to wannan yafiyar akwai saura, akwai rina aka ba, sauran rina aka ba. Yace inna rabbi latifun lima yasha, ubangiji na mai tausasawa ne ga abin da yaso, ubangiji ya tausasa masa lokacin da yana cikin rijiya, ya ainihin ɗebe masa kewa ta hanyar yi masa wahayi cewa zai labarta wa ƴan uwansa abin da duk ya faru, wanda wannan ya sa ya ji cewa eh to akwai ranar fita daga rijiya, ba ya zo ya zauna har abada ba ne. Ya tausaya masa lokacin da aka ɗauke shi a matsayin haja ta sayarwa, inda Allah ce wa asarruhu bida'a, ubangiji ya tausaya masa wannan ba su rike shi ba, da su rike sun tafi da shi shikenan, watakila za su zai shiga cikin wani halin da yafi wanda ya shiga ciki daga baya, sai gashi a cikin kasar a babban gida kasarul aziz. Sannan ubangiji ya tausaya masa lokacin da matar aziz wato babban mutum na Masar ta shiga yi masa makirci iri-iri, ubangiji ya tausaya masa anan. Haka nan ubangiji ya tausaya masa lokacin da matan gari suka sako shi a gaba, ubangiji ya tausaya masa lokacin da aka kai shi kurkuku, ubangiji ya tausaya masa gashi ya fito da shi ya bashi mulki. Saboda haka inna rabbi latifun lima yasha, innahu huwal alimul hakim, lalle shi ubangiji shine masani kuma wanda yake shine mai cikakken sani, shine kuma wanda yake gwani mai hikima. Sannan sai yace rabbi, ya ubangiji,
قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
To komai ya cika kuma sai raguwa, li kulli shay'in idza ma tamma nuqsanu fala yughru bi tibil 'aysh insanu, da abinda ya cika to kuma zai fara raguwa ne. Don haka duk abinda Annabi Yusuf alaihi salam yake so ya samu a nan duniya ya samu, ubangiji ya bashi, ya zabe shi, ya bashi ilimi, sannan ya zabe shi, ya bashi mulki, sannan ya fitar da shi daga kangin bala'i iri-iri da ya fada a ciki, sannan bayan haka gashi nan ya kawo masa iyayensa da ƴan uwansa ya hada su guri guda. Don haka duk wata ni'ima da yake so ta duniya ubangiji ya bashi, don haka yanzu sai tunanin lahira kawai shine a gabansa. To haka mutumin kwarai yake, duk sanda ya samu wata ni'ima to kuma kada wannan ni'imar ta mantar da shi lahira, wannan ni'imar sai ta tuna masa to kuma akwai lahira a gabanka. Yanzu ka samu ni'ima, abinda duk kake fafutukan nema ka samu, to tsaya kuma kai abinda zaka gyara lahirarka da shi. Don haka Annabi Yusuf alaihi salam yace rabbi, ya ubangiji, kad ataitani min al-mulki, haqiqa ka bani wani abu na mulki. Allah madaukakin sarki ya bashi mulki, ba dukan mulki ya bashi ba, domin ba shine sarkin Masar a lokacin ba, amma ya bashi wani bangare na mulki mai yawa shi yasa min anan tab'idiyya ce ba li bayanin jinsi bace ya bashi wani bangare na mulki inda ya bashi duka mulkin ne da Allah ba zai ce ma kana li ya'khudha aqahu fi dinil maliki ba saboda ya bashi wani bangare na mulki to sau haka annabi Yusuf alaihi salam yana daga cikin annabawa kuma waɗanda suke sarakuna annabi ne kuma sarki ne kamar annabi Dawud alaihi salam annabi ne sarki ne Sulaiman alaihi salam annabi ne sarki ne wa qatala Dawud Jaluta wa atahu Allah al-mulka wal hikma wa 'allamahu mimma yasha ubangiji ya bashi mulki ya bashi kuma annabci shine hikima din sannan annabi Sulaiman alaihi salam shi ma addu'a yayi rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab saboda shi ma Allah ya bashi mulki to waɗannan suna daga cikin annabawa kuma suna daga cikin sarakuna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya roki ubangiji ya sanya shi abdar rasula bawa manzo ba nabiyan malikan ba lokacin da aka bashi zabi wanne kake so ubangiji ya bashi zabi a sa ka malikan nabiyan malika ko kuma abdar rasula yace bal abdar rasula to sai ubangiji madaukakin sarki ya hada masa matsayin da yafi na duk wadanda suka samu mulki shi yasa dukkan ulul azmi minar rusul babu wanda yake malik amma manzanni ne manzanni ne bayi ne na Allah manzanni babu wanda aka kira shi da suna al-malik annabi nuh alaihi salam annabi musa annabi ibrahim annabi nuh annabi musa annabi isa dukkanin su babu wanda yake sarki amma kuma manzanni ne bayi ga Allah domin abinda ake kira al-mulk shine kazan yazan annabi ne wanda ake yi masa biyayya yana umarni ya abin nan yayi umarni ya hana ya ce yi kaza bar kaza aiwo min kaza dauko min kaza sa wato yazan yana sarrafa jama'a wato ta kashin kansa wannan shine sarki annabi kuma manzo wanda shi yana sarrafa jama'a amma da umarnin Allah da umarnin Allah yana ce musu ne ku yi kaza Allah ya ce ku yi kaza ku bar kaza Allah ya ce ku bar kaza ku yi kaza wato umarnin Allah yake ba su command ne daga Allah sabanin sarki shi wanda yana ba da command akan abin da ya halatta ya ba da command akai ko da ko ba wai umarni ne wahayi ne daga Allah ba saboda haka waɗancan annabawa waɗanda ubangiji ya sanya su manzanni ne ba sarakuna ba suna da wani nau'i na sarauta wacce ta fi ta waɗancan tunda ita sarauta ce wacce jigonta shine umarni daga Allah gaba daya saboda haka sai zan ulul azmi minar rusul sun fi dukkan waɗannan annabawa sun fi annabi Dawud alaihi salam sun fi annabi Sulaiman sun fi annabi Yusuf alaihi salam matsayi a gurin Allah don haka yace rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith kuma ka sanar da ni daga fassarar mafarkai ka sanar da ni wani abu na iliminka na sanin fassarar mafarkai fatirar samawati wal ard wanda ya kagi halitta samai da kasa anta waliyyi fid dunya wal akhirah kai ne majibinci na a duniya da lahira kaga anan ya faɗi ni'imomi guda biyu manya da ubangiji ya masa a duniya ya faɗe su dan ya mayar da ni'ima da ubangiji ya masa zuwa gare shi ya mayar da aikin Allah zuwa gare shi ya nuna cewa ba dabarar sa bace ko iyawarsa ta sa ya samu ubangiji kai ne ka bani saboda haka wannan akwai al-i'tirafu bi ni'matillahi alai sannan kuma ya yabi Allah ya masa kirari fatirar samawati wal ard sannan kuma sai ya roke shi ni'imomi guda biyu kuma na lahira ce tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ya ambaci ni'imomi biyu na duniya kuma ya nemi Allah ya masa ni'imomi biyu na lahira waɗanda su ne kuma su ne jigon ni'imomi gaba ɗaya Allah ya karɓi ransa yana musulmi sannan kuma ya haɗa shi da mutanen kirki ranar gobe kiyama ce tawaffani musliman ka karɓi raina ina musulmi wa alhiqni bis salihina sannan kuma ka haɗa ni da mutanen kirki wato a ranar gobe kiyama ka tashe ni cikin mutanen kirki annabawa da manzanni yake nufi to wannan addu'a da annabi Yusuf alaihi salam yayi, wasu malamai suka ce zai yi yayi ta ne lokacin da mutuwar ta zo masa, wato yana kan shimfidar mutuwa, sai yayi addu'a, ya Ubangiji ka karbi raina, ina musulmi. Kamar yadda ya tabbata cikin sahihaini daga Aisha radiyallahu ta'ala anha, take cewa manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin rashin lafiyarsa, wacce a ita ne ya bar duniya, ya rika daga dan yatsansa sama lokacin da mutuwa ta zo masa, yana cewa Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. Wato kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana roƙon mutuwa bane, a'a mutuwar ta zo yake cewa ya Ubangiji a hada ni da tawaga mafi daukaka, ita ce tawaga ta mutanen kirki, ita ce tawaga ta Allah. Wasu malamai suka ce kuma zai yiwu ya roƙe shi ne Ubangiji ya karɓi ransa lokacin da mutuwar ta zo akan musulunci, ya roƙe shi ne ya karɓi ransa lokacin da mutuwar ta zo akan musulunci, ba wai ya roƙe sa ne ya mutu ba, ba cewa ya Allah ka shini ba, ya ce Allah ka karɓi raina ina musulmi, ma'ana lokacin da mutuwa ta zo. Wala tamutunna illa wa antum muslimuna, kada ku mutu face kuna musulmi, ma'ana kai addu'a Allah maɗaukakin sarki ya barka akan wannan addini, kada ya karkatar da kai zuwa ga wata gurɓatacciyar hanya har lokacin da mutuwarka za ta zo. Wannan shine ma'anar tawaffani musliman. Saboda haka ya roƙi Allah ne maɗaukakin sarki ya tabbatar da digadigansa akan musulunci, ya kuma haɗa shi da mutane na gargaru yayin da ajalinsa ya zo, rayuwarsa ta ƙare. Ba wai ya roƙe shi a nan take ya mutu ba, kamar yadda kake addu'a ga mutum ka ce amataka Allahu ala al-islam, Allah ya karɓi ranka akan musulunci, kaga ba kana masa addu'a bane ya mutu nan take. Mukan ce Allahumma ahina muslimina wa tawaffana muslimina, ya Ubangiji ka rayar da mu muna musulmi, ka karɓi rayukan muna musulmi, wa alhiqna bis salihin, kaga wannan addu'a ce ba roƙon mutuwa bane. Wasu kuma suka ce ta yiwu kuma a nan take roƙi ya mutu din, ya ga komai da yake so ya samu, duk abin da yake bukata ya samu, to ya Ubangiji ka karɓi raina nan ina iya ba, to ya Ubangiji ka karɓi raina, wato yana neman ya mutu din ne. Suka ce wannan ya halatta a yi a shari'ar waɗanda suka gabata, mutum ya roƙa wa kansa mutuwa, saboda yana cikin ni'ima ta duniya da mulkinta da jin daɗinta, saboda haka sai ya yi bege Ubangiji ya haɗa shi da mutane na ƙwarai. Suka ce amma a shari'ar wannan bai halatta ba. Tawili na farko shi ne abin nan, na biyu shi ya fi kamata ya zan shi ne za a ɗauka a wajen tafsirin wannan aya. Tawaffani musliman, ka karɓi raina ina musulmi, ba yana nufin yanzu ya Ubangiji ka kashe ni ba, saboda haka wannan shi ya fi dacewa a ɗauka a matsayin fassara, wato Ubangiji yana roƙon Ubangiji ya karɓi ransa lokacin da musuwarsa ta zo yana musulmi. Wannan shi ne abin da ya kamata a ɗauka a matsayin fassara. Anas ya rawaito hadisi kamar yadda yake cikin sahih al-Bukhari a musnad na Imam Ahmad, afwan, Anas ibn Malik ya rawaito hadisi kamar yadda yake cikin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal daga manzo sallallahu alaihi wasallam, annabi yana cewa la yatamanna yanna ahadukum al-maut li dhurrin nazala bihi fa in kana wala budda mutamanniyan al-maut falyaqul allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li. Manzo ya ce kada ɗayanku ya kuskura ya yi gurin ya mutu saboda wata cuta da ta sauka a kansa, wato saboda wata rashin lafiya ko wata damuwa ko wata musiba da ta auka masa, ya rika cewa ya Allah ka karɓi raina, ya Allah ka kashe ni, kada ya rika yin haka, ballantana ya je ya rataye kansa ko ya sha dafi ya mutu, a ko gurin mutuwar ma kada ya yi. Fa in kana wala budda mutamanniyan al-maut, in ya zan dole ne, dole ya zama masa dole sai ya yi gurin mutuwa din, manzo yace ya ce Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran, ya Ubangiji ka raya ni idan har rayuwar ta zan ita ce alkhairi gare ni, ya Ubangiji ka ban ni da raina, wa tawaffani idza kanat al-wafatu khayran, ka karbi raina idan mutuwar ce ta fi min alkhairi. Kaga anan bai nemi mutuwar take ba, ya bawa Allah zabi, idan rayuwa ta ita ta fi alkhairi, ya Ubangiji ka ban ni da raina, ka fitar da ni daga bala'in da nake ciki, idan kuma mutuwar ce ta fi min alkhairi, ya Ubangiji ka gaggauta mutuwata domin in tarar da wannan alkhairin da ka aje min. Wannan hadisi akwai shi a cikin sahihaini, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yatamanna yanna ahadukum al-maut bi dhurrin nazala bihi in kana muhsinan fayazdad, وإن كان مسيئا فلعله يستعتب، ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمت وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. منذ صلى الله عليه وسلم يقول كذا أينك يكسكرا يقول يموت سبب نوته وهلا لتسو كمسا دومين إن كان محسنا فيزداد إن يزم ثمن قريني ينا كوتا تاواوات وينا أيكي كوتايي أنا الدنيا كاغا إن أكا باش رارا لا يوا أكا جنكر تامسا سيكارا أيكي القيلي. وإن كان مسيئا إن كما من أيكي اللي فيني فلعله أن يستعتب تايو يتوبا إن أكا باش رارا لا يوا أكا جنكر تامسا تايو يتوبا إذن يزن دولة سيايبولي تويتي اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. wannan suka ce idan ya zan wata cuta ce ta musamman wacce shi ta shafa bata shafi addininsa ba, amma idan fitina ce gamammiya wacce ana ganin tana ta make mutane cikin addininsu, wannan ya bace, wancan ya bace, wani abu ya zo fitina kamar yanzu irin fitinar dujal da za ta zo misali wanda mutane za su fadawa cikin tarkonsa, to idan mutum yana jin tsoron fitina a addininsa ne to suka ce babu laifi ya nemi mutuwa din, ba laifi ya nemi mutuwa din. Suka ce wannan shine abinda masu sihirin nan da Fir'auna yasa aka taro masa su yayin da ya musu barazana zai kashe su, sai suka ce rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin, ya ubangiji ka ba mu hakuri juriya kuma ka karɓuran mu muna musulmi. Haka nan lokacin da Maryam alayhi salam bayan ta samu cikin Annabi Isa alayhi salam ga ta kuma bata da miji, tana jin tsoron ta koma cikin mutananta a zarge ta da tayi lalata tayi zina, wanda wannan ya fi mata ciwo sama da komai. Kaga a lokacin sai ta ce ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya, ina ma na mutu kafin wannan rana, ina ma na mutu kafin in ga wannan rana, dan sun san mutane za su jefe ta da alfasha domin ba ta da miji da shi kuma ta yi ciki har ta haihu. Kuma haka din ya faru, ai kaga tana zuwa kazafin da aka fara mata kenan, ya Maryamu da kanti ita shay'an fariya ya ukhta haruna ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya, ya Maryamu kin zo da wani kagaggen abu, ya ukhta haruna ya yar uwar haruna babanki bai zama mutumin banza ba. Kaga anan kaga kamar suna fada mata bakan magana ne, wa ma kanat ummuki baghiya, mahaifiyarki ba mai zaman kanta bace. Kaga anan kamar suna mata shagube abinda ta ji tsoro kenan. Ubangiji madaukakin sarki ya sanya mata faraj mafita, ya ainihin sa wannan yaro yayi magana, ya furta musu cewa inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin addu'arsa yakan ce wa idza aratta bi qaumin fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun, ya Allah idan har ka nufi fitinar wasu mutane a addinin su, ya Ubangiji ni ka karbi raina ba tare da na fitinu ba. Ya zo a cikin hadisin Mahmud ibn Labid wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ithnan yakrahuhuma ibnu adam yakrahu al-maut wal maut khairun lil mu'min min al-fitan wa yakrahu qillata al-mal wa qillatu al-mal aqallu lil hisab, hadisi ne yana cikin musnad imam ahmad. Manzo sallallahu alaihi wa sallam yace abubuwa guda biyu, ithnatan yakrahuhuma ibnu adam, abubuwa guda biyu dan adam baya san su, yakrahu al-maut baya san mutuwa, والموت خير للمؤمن من الفتن, اما متوا اذا تفي ومؤمن الخير ده يفادا cikin fitina a addinin sa, da yafada cikin fitina da zaka raba shi da addinin sa gare mutu. Tabi'a ce ta mutum baya san mutuwa, ba wai mutum wanda yake ordinary ba, hatta annabawa ma annabi Musa alaihi salam lokacin da kamar yanda yazo cikin sahihaini lokacin da Allah madaukakin sarki ya tura mala'ikan mutuwa yaje ya karbo ransa, mala'ikan mutuwa yana zuwa sai yace ajib rabbak, amsa kiran ubangijinka, annabi Musa sai dalla masa mari har idan sa daya tsiyaye shikenan ya juya ya koma ya ce ya ubangiji ka tura ni zuwa ba'astani ko arsaltani ila abdin la yuridu al-maut ka tura ni zuwa ga wani bawan ka wanda baya son ya mutu a wata ruwayar yake cewa ya rabbi inna musa faqa'a aini walaula karamatuhu alayka lashaqqtu alay yake cewa ya ubangiji bawan ka musa ya tsaya min da ido ba dan mutun ne mai daraja da karamci a gurin ka ba da na wahalar da shi ina wane mutum annabi musa alayhi salam ba ya mare shi bane yana sanin cewa shi mala'ika mutuwa ne hasha lahu annabi musa ba zai haka ba ya zai annabi musa ya san Allah ya aiko da mala'ika ya karbi ransa kawai ya mare mala'ika kasan ai ba zai yiwu ba amma kai da a gidanka kana zaune kana hutawa kawai sai kaga wani ya duro ya ce kawo ranka ba ni ranka kaga ai yadda duk zaka kare kanka sai kai haka kawai kaga mutum kadan kawai yazo ya ce sallama ranka to haka yayi masa shigowa yayi kawai yace ajibran ba ba wata shimfida kuma a surar mutum dan a wancan lokacin mala'ika na zuwa ne daukar rai a surar mutum zai je a surar mutum to kawai kaga mutum yazo ya ce ajibran ba ko kai ne sai kun yi dambe ce ajibran ba to shi ne annabi Musa yana tashi sai mari annabi Musa yana da wannan in kuna tuna kissarsa da hawa kaza hu Musa faqada alai nan da nan Musa ya masa kutufo sai gashi a kasa idan ce masu abin da suke cewa darbatul qadiya duka daya sai ga mutum ya fada kasa ya fada shi ko shura bai yi ba saboda haka annabi Musa bai san mala'ikan mutuwa bane kuma a shari'ance idan mutum kawai ya shigo gidanka kawai ya shigo gidanka baka san shi ba kawai kaga wani karfan namiji kawai ya shigo gidanka kana da dama ka kare kanka koda kuwa wajen kare kanka zaka ba kashi shi ne wannan duk dokar duniya ta ba da wannan dama matukar dai shi ya kawo maka ta'addanci a kanka inda malamai suna cewa idan akwai hanyar da zaka kare kanka ba tare da ka kashe shi ba wannan shi ya fi dacewa to ana wannan Musa karfa ne yana mare shi ido ɗaya tsiyaye kaga wanda zai yi mari ido ɗaya tsiyaye ai ba karamin mutum bane karfa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da ya leka dan uwansa ta kofa ba tare da izininsa ba ya tsiyaye masa ido idan ya tsiyaye izin a banza saboda haka annabi Musa bai yi laifi ba da ya koma ya ce ubangiji ka aika ni gurin bawan ka wanda baya son mutuwa sai ya ce ka je ka ce mata اذهب إليه وقل له الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فإن لك بكل شعرة توارت في يدك سنة يجي لشي كجيك غير مثلا لا يوايك سو إذا لا يوايك سو تو يسن يتافنها النساء أكون دورا باين بجمن سح duk abin da tafin hannun nan nasa ya rufe na gashi to yana da shekaru daidai wannan wato bijimin sa ka sa hannunka ka damƙi gashi ka san abin nan shekaru nawa za ka damƙo daidai ya gaya masa ce to ubangiji na turo ni to yanzu ka ga ya san daga Allah yake ya ce ka je ka samu wato bayan bijimin sa ka ɗora hannunka a kai duk abin da hannunka ya rufe na gashi to Allah ya baka rayuwa daidai gwargwadon wannan sai ya ce sun mama sai kuma me sai ce al-maut sai ce al'ana ya rab ashe ka ga ba wani mutuwa yake gudu ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da yace man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'a wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'a wanda duk ya so haduwa da ubangiji zai so haduwa da shi wanda kuma duk yana baya son haduwa da ubangiji ma zai ki haduwa da shi sahabbai suka ce a wata ruwayar Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ya rasulullahi kulluna yakrahu al-maut ai duk ba ma san mutuwa wanda yake san mutuwa wannan shine mawdu'ush shahid babu wani wanda yake san haka kawai ya mutu ce kulluna ya karahul maut gashi kuma kace wanda yake san mutuwa ubangiji zai so abin nan zai so haduwa da shi wanda baya san mutuwa kuma ubangiji zai so haduwa da shi sai yace ba haka bane laysa kazalika ya laysa zalika kazalika ya Aisha ba haka abin yake ba bawa musulmi yayin da mutuwa ta zo masa ubangiji yakan sa a yi masa bishara da abin da zai samu na ni'ima a gurin ubangijinsa yayin da mala'iku mutuwa suka zo su karɓuran mumini sai su yi masa bishara cewa to daga nan fa sai aljanna saboda kaga zai so a yi mutuwar haka nan kafirin shi kuma lokacin da mutuwa ta zo masa a lokacin shi kuma za a yi masa bishara da gidan wuta kaga ba zai so mutuwar ba cito wannan shi ne ma'anar man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'a saboda haka idan aka ce maka da ka mutu ga mala'ika mutuwa ne ce to mun zo mu karɓi ranka kaga an zo da soso yana kanshi da wasu abin nan ɗan kyalle masu kanshi masu haske da mala'iku masu kyamfuska sun rako mala'ikan da zai ɗau ranka kaga babu shakka za ka san cewa wannan tafiyar mai riba ce amma mutumin da zai ga wasu baƙaƙen mutane masu ƙahonni masu idanu jajawur sun zo sannan sun taho kuma ga wani ɗoyi ga wani kyalle ne ɗoyi su ma suna a gurin yana wari kaga babu shakka wannan Allah ya kiyashe mu ba zai so saduwa da ubangijinsa ba shi yasa Allah ya ce innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'awahum an-nar bima kanu yaktibun wannan sifa ce ta waɗanda ba musulmi ba su ne za su samu wannan abin nan din a lokacin da fitina take faruwa wacce za ta shafi addinin mutum a lokacin ya halatta mutum ya roki mutuwa kamar yadda yazo a cikin hadisi innar rajula la yamurru bil qabr fa yaqulu ya laitani makana lokacin bayyana dujal idan dujal ya bayyana ya fitiri duniya mutum zai wuce ta gaban kabari ya rika gurin ina ma shine a cikin kabarin ba wanda yake cikin kwance ba saboda irin bala'i da zai gani da ainihin fitintunu iri-iri waɗanda za su tayar masa da hankali Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da digadiganmu akan musulunci ya ainihin raya mu akan sa ya kuma karɓi rayukanmu akan sa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sau kuncin sani saboda haka abinda muke cewa yi ma wani sujjada ba Allah ba haramun ne idan ba da sunan bauta aka yi ba idan kuma da sunan bauta aka yi to wannan ya zama wato ridda ce shirka ce ga Allah saboda haka baya halatta a yi ma wani sujjada wannan sujjada da ɗan uwan annabi Yusuf alaihi salam suka yi wannan gaisuwa ce a lokacin su ana yin ta musulunci da yazo ya kulle kofofin da za su ba da dama a yi shirka duk kofofi sai kulle su duk wata kofa da za ta ba da dama a kai ga shirka musulunci gaba ɗaya sai rufe sai shine sako na ƙarshe babu wani annabi da za a turo daga ƙarshe bayan al'amura sun rikice yazo da gyara don haka musulunci sai fi kowanne tsanantawa akan babin shirka duk wata kofa da za ta kai ga shirka sai aka toshe ta don haka ba daidai bane lokacin da nayi magana akan wannan wani aboki na wanda muka yi karatu da shi to ba layin mu ɗaya ba sai yake cewa to naji ka ce ba za a yi wa shi sujjada ba nace eh Allah ne yace ba ni nace ba sai yace to an yi wa annabi Yusuf ma an yi wa Adamu ma an yi wa Yusufu ma to kaga madin to kaga wanda bai dace ba ko mun matsayin shehin da yake da shi baya ba zai kai matsayi na Allah ba kuma ba zai kai matsayi na annabi sallallahu alaihi to annabi ya ce ka ayi masa to kaga ya kamata kowane ne aka zo za a yi masa sujjada ya hana wannan shi ne tarbiya ta musulunci Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gane sai mu kwana anan wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin.